tun bayo bane ƴan Najeriya ke kokawa akan yadda illolin sha da kuma tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi ke addabar jama'a. Duk da yake mahukunta na cewa suna kokarin rage yawaitar wannan matsalar.
Matsalar shan miyagun ƙwayoyi matsala ce da ta zama alaƙaƙai ga al'ummar Najeriya, kuma a nau gani wannan matsala tana da ana adibinta ta fuska biyu zuwa uku. Na farko ana adibinta akan masu safarar abin masu dallalanta. Na biyu sannan ana jiwa ta ga hukumar da an karata ya manawi ta hada shan waɗannan abubuwan. Na uku ana adiba ta ga magda masu shaɗin.
Wasu ma na ganin cewa ayyukan ta'addanci da suka dabaibaye Najeriya suna ƙara haɓaka ne ta amfani da miyagun ƙwayoyi. Kamar yadda wani ɗan gwagwarmaya Abubakar Melatu ke cewa,
kauda tunanin da mutum ya samu lokacin da ya shaye-shaye zai iya afkawa shi wani abu wanda bai kamata ba. Sufiya ɗaya ɗin nan, kisa ɗin nan, abin da ya magana ƙona mutane, ‘yan bindigan nan mafi yawanci su ko kuɗin fansa za su karɓa sai sun ce a samu musu ƙwayoyi a ciki.
Bisa yawaitar koke-koken jama'a tun ma ba wannan lokacin ba da shekara ke ban kwana, lokacin da ake fuskantar bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara, yasa jami'an hukumar yaƙi da sha da sifarin miyagun ƙwayoyi ta neman haɗaka da takwarorinta jami'an tsaro don ƙara azama wajen kawar da wannan mummunan ɗabi'a. Iro Adamu Muhammad shi ne kwamandan hukumar ta yaƙi da sha da tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi a Sokoto.
To saboda haka ne mu manyan jami'an tsaro na nan Sokoto, wato Commissioner of Police, the Garrison Commander, Commander na Civil Defense, muka haɗa kai da mu NDLEA saboda mu gyara wannan al'amari wanda ya zama ruwan dare a nan Sokoto. Mun je wajeje wanda daba na ƴan iska wanda suke zuwa su yi shaye-shaye a wajen, kuma mutane da yawa mun kama su a wannan waje. Wayansu mun kama su wato diloli ne na ƙwaya, wayansu kuma da aka kama amfani da wannan ƙwayan suke su je wajen su yi su sha su zo su yi ta abubuwa wanda bai kamata ba. Mun kama maza 54 sai kuma mata guda 5.
A iya cewa wannan samamin ya zo daidai lokaci, domin akwai wani dilan ƙwayoyi wanda hukumar ke nema ruwa a Jallo, wanda lokacin da ta yi yunkurin kama shi ya yi sanadin yin kisan gilla ga ɗaya daga cikin jami'anta.
Suka da dutse da duka, to gabin haka ne ɗaya daga cikin su ya sara ma ofisar mu shadda da kuma diga suka soka masa a kai. A take ofisar mai faɗa nan ya mutu, duk suka gudu. To tun daga wannan lokacin muke neman sa, ƴan sanda ma na neman sa, mun yi ta ƙoƙari mu kama shi, amma Allah Ubangiji ya taimake mu yau dinnan mun kama shi.
Kumandan hukumar ya ce za su gudanar da bincike akan wannan dilan da aka kama, kuma za a yi duk abin da ya dace a kansa, yayin da sauran waɗanda aka kama a lokacin samamen za a tantance dilalle daga cikinsu a gurfanar da su gaban kuliya, yayin da sauran za a yi musu gargaɗi da jan kunne domin su kasance mutane na gari. Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ƙara baiwa hukumar ta yaƙi da sha da tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi ƙwarin gwiwa ta hanyar samun mata ingantattun kayan aiki, yayin da su kuwa jami'an hukumar su ƙara azama wajen kawar da matsalar tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi daga cikin al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.